sannan zuciya tana son adali, yana da mulki, akwai kaskantar da kai, babu girman kai, sannan kuma akwai adalci, babu zalunci, akwai tausasawa. To haka Annabi alaihi salam ya tafi da mutane har ya je Tabuka, idawo alaihi salam ya danne dukkan jaziratul Arab, amma abincin da yake ci yana maraya shi, ya ci gaba da ci a wannan lokacin. Tufafin da yake sawa yana maraya shi, ka ci gaba da sa a wannan lokacin. Sannan gidansa ba mai gadi, in ka je ta tsakanin zarbar dabino za ka iya gano cikin gidan ba ruwansa alaihi salam, kuma sai fice shiga gari shi kadai ba mai raka shi, ya shiga idawo ya je duba mara lafiya ya yi komai. Sannan akwai adalci, lokacin da ya je maka wata mace daga Bani Mahzum ta yi sata, sai aka ce in aka yanke mata hannu zai zama abun kunya ga danginta, ya kamata a nemi alfarma. To waye ya isa tunkari Annabi alaihi salam ya gaya masa wannan maganar? Sai aka ce sai dan gaban goshi, kuma dan gaban goshi shine Usamu ibn Zaid, domin hibbur rasul ne wa ibn hibbur rasul alaihi salatu wassalam wa radiyallahu anhuma. Sai aka sai nemo shi, yana karami, yanzu ya ce Rasulullahi ina nema wa batan nan alfarma, kara a yanke mata hannu, saboda mai daraja ce an yanke mata hannu, wulakanci ne ga danginta. Sai Annabi alaihi salatu wassalam, atashfa'u fi haddin min hududillah, kai ne za ka yi alfarma ka nema mutane sauki a cikin haddin Ubangiji? Sai ya ce al'ummar da suka gabace ku, idan mai galihu ya yi laifi ya aikata danya, sai a kauda kai a kyale shi, idan mara galihu ya yi sai a zartar masa da hukunci. Sai ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi law anna fatimata binta muhammad sarakat laqad afiyadaha. Cina kaddarawa da a kaddara za a cina na Fatima da ta yi wannan, cina yake mata hannu. To adalci kenan. To in zuciya tana son mai adalci, to Allah ya kaddara, to zuciya dole ta so Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ladabi na hudu wajen kwanciyar bacci shine yi wa kai hisabi. Da lokacin da mutum ya zo kwanciyar bacci zai wa kansa hisabi, zai zauna cewa tun daga sallar asuba da na tashi na fita na dinga harkokina har izuwa yanzu, da me da me nayi, da ina da ina da ina na je. Inda duk mutum ya je din nan sai ya gane ina ne Allah ya yadda ya je, ina ne Allah bai yadda ba. Sannan da me na furta na kalmar bakina, me wa'anne kalmomi ne na faɗa, wa'anne lafazai na yi wanda Allah ya yadda da su, waɗanne ne Allah bai yadda da su ba. Sannan me na gani da idona wanda Allah ya yadda da shi, wanne na gani da idona wanda Allah bai yadda da shi ba. To anan mutum zai auna abin. Sannan bayan haka mu'amalar da yi ita ma sai ya duba wace irin mu'amala yi da ƴan uwansa mutane, wadda Allah ya yadda da ita kuma bai cuce ƴan uwansa ba, wace yayi wace Allah bai yadda da ita ba kuma zai cuce ƴan uwansa. To sai ya tantance waɗannan kaf, in ya tantance su waɗanda ya gani kirki ne, to sai wa Allah godiya kuma ya ɗaura ɗamarar cigaba a kansu. Wanda kuma ya gaba na kirki ba ne, to sai ya tubar wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura ɗamarar barin su bari na har abada tuba zarabunu. Wannan shi yake so ɗan adam ya yi wa kansa hisabi kafin a yi masa. Wannan shi ne ladabi na hudu.
Ana kan hali na addu'a na sujjada a cigaba da addu'a, sannan tsakanin kiran sallah da ikama me fitowa ne dabara da an ƙare kiran sallah kafin a zo ikama a wannan tsakani, shi ma hali ne idan ka roƙi Allah, Allah zai amsa maka. Haka nan lokacin da ruwa yake saukowa lokaci ne na amsa addu'a, haka nan lokacin da aka yi sahu a wajen yaƙi shi ma lokaci ne na amsa addu'a, haka nan ƙarshen sallar farilla duk sallar farilla idan ka yi a nan gurin ɗin za ka zauna, nan ma Allah zai amsa maka addu'a. To haka nan kuma yayin tsawaki mutum ya fara goje, yanzu akwai wata shekara da muka tafi da wasu manyan buƙatu da zan gaya muku ba, amma dai na tafi da wata manyan buƙatu da azumi, sai da aka ƙare azumi kaf, shi kenan sai muka koma gida sai karfe bindare muke fito muka ji gindin ka'aba idan ka fara kawaki ina yin bakwai sautara kullum sai na yi bakwai sautara ina jin kidan na samu sati bukatar nan ita kuma a sannan akalla ina jin sai da mu shekara huɗu ina gugurma a kanta amma wallahi mana ina dawowa gida bayan sallah shikenan nan sai ka guje aka yi ni har wani din kadan ayin na ina ta gawa ayin ayin shi kuma wani abu za ka yi kurin in ka yi masa tsawo don za ka kudure a cikin zuciyarka a kan wannan abin kake roƙon Allah don girman ɗakin ya biya maka shi kenan suka ci gaba da tsawon kana ta addu'o'i da ake na tsawon wannan niyya tana zuciyarka idan dai za ka yi ta kowane ne ne ita tsara in ka roƙi Allah da za ka ga Allah ya biya haka nan kuma akan kuma mutum ya kula da gurare yanzu idan kai dai din ka'aba akwai guraren amsa addu'a da yawa mutane ba su san su ba idan ka ji akwai inda ake da mutakar tsakanin kofar ka'aba da hajjul aqsa wani ya mutane zuwa suke kai a gindin hajjul aqsa amma na kan tsakanin nan annabi ke zuwa sai ya kace sai da awa dai na addu'a ko annabi ta duk mutum da ya tsaya a gurin addu'a sai Allah ya amsa shi haka nan kuma nan mukan ibrahim haka nan yayin da ni ke zanta haka nan kuma ni zago rahama san ni zago rahama ina nan daga kudu yanan in ka je kai sallah raka'a biyu duk abin da ka gaya ubangiji a nan ma Allah zai biya ka wata rana da muka je maka muka je muka dade abin tazar ina so na gida ba na kan ka gacci wallahi abin ubangiji ina farkawa gacci sai na farki da manzon Allah sai na yin shi a gindin ni tazar rahama a sama ya bazai kokoda ta ina gindin wannan indarara ai yana farkawa kai kin tafi zabar rahama Allah ya kula da kusanni a cikin zabar rahama din kuma alhamdulillah mun gafar masa sai ta fitri da bara in yi nan gurin yana da kyau ya ajenda haka nan kuma kai cikin safa haka nan kai cikin barwa duk wani alƙa addu'a haka nan idan ya zama kuma sai annabi raida idan ka tafi ciki akwai gurare masu yawa wanda duk inda ka je ka daga hannu zaka yi addu'a Allah zai amsa maka.